كما لا يعلى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin wacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Litinin yau 6 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiya. Mun haɗa wannan majalisi na Masjidin Sunna da ke titin Sardauna a nan garin Azhar da jihar Bauchi, inda muke cin fassara da ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma ga kwanan abin da ya sabbata cikin littafin Raddul Azhar ila ma'anin Alƙur'an na Sheikh Abubakar Muhammad rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwaffaqa cikin karatun da zamu yi. Gabanin mu fara karatu akwai wasu tamriyoyi guda biyu. Wannan yana tambaya, yana cewa menene hukuncin wanda yake dayin, wato rina gashi kenan, kuma yace shine mutum ya rina kansa da baki. To wannan rini mutum idan ya rina gemu ko kai, in an rina shi da wata kala saboda furfura ta fita, wannan ba laifi bane. Hadithin Jabir ɗan Abdullah ya tabbata cikin Bukhari, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatahu Makka, an zo ana masa mubaya'a na musulunci. Jabir ya ce an tafi da Abubakar, ya tafi da babansa shine Abu Kuhafa, tsoho ne ya tsoho sosai, yana riƙe da shi, ya zo shi mubaya'a ta shiga musulunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga gemunsa tamkar auduga ya yi laushi, ya yi fari fat, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghayyiru hadha wajtanibu sawad. Annabi ya ce ku canja wannan, ku rina shi amma ku kiyayi baki. To shi yasa malamai suka ce haramun ne mutum ya yi rini da baki. Shi ne ake ce da shi khidab, za a iya yi da wata kala daban. Kamar yadda za ka ga su a da sukan sa nan lemu, saboda shi ne wanda za a yi rini da shi. Yanzu ko da ka samu wani abu ne na feshi wanda za ka fesa, to sai ya zamanto wata kalar ce za a fesa a ita wannan furfura ɗin. Masu furfura ne suke yi, ba wanda suke yi na ‘yan bol don gaye ba, wannan bai halatta ba. Furfura ce Annabi ya ce a canja ta. Kai ma ka jira, idan ka yi furfura sai ka masa khidab. Kuma Annabi ya ce wajtanibu sawad. Har ma wani hadithi na Aisha ummul mu'minin, haka nan Abdullah ibn Abbas shi ma yana da riwaya wanda Imam Tirmidhi ya kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatawa cewa yakunu qaumun akhir az-zamani yakhdibuna bis-sawadi ka hawasilil hammam la yahuna raihatal janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen zamani wasu mutane za su zo da za su dinga rina furfurarsu da baki, tamkar kace hawasilul hamam, kaman gashin da ke gaban wato abin nan tattabara, saboda su yawanci tattabara a wajensu an fi samun mai kalan baki, sai ga gashin ta nan yana baki a lokacin. Aka ce shi yasa Annabi ya kwatance da shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaquna raihatal janna, ba za su ji ƙanshin aljanna ba. To kaga ashe musiba ce, mutum kaga yana ta fafutuka sai ya koye furfura, wai kar a ce ya tsufa. Ita kuma tsufa ba a furfura take zuwa ba, za ka iya ga mutum ya yi furfura amma kuma kana ganin sa kasan yaro ne, haka ne ko? Kuma duk koyewa furfura da mutum ya yi ana ganin gidansa, haka za a gane cewa ya tsufa, haka ne ko? To don haka bai halatta ba, in za a yi rini da wani abu amma ba ba baki ba. Allah ya datar da mu. Wannan kuma tambaya take yi ta ce, mijinta ne wato ta ba ma yaronta ɗanta kenan kyauta, sai mijinta ya ce shi ma sai ta ba shi, ai shi ma ɗanta ne. Sai ta ce masa haramun ne miji ya ce wa matarsa uwa, sai ya ce ai duk mace uwa ce. To shi ne take tambaya yaya matsayin aurensu yake, kuma wani mataki za ta bi in har ya haramta. Aurenku dai bai haramta ba yana, wannan ba zihari ba ne. Ai kin ga ma'anarsa da ya faɗa, ya ce ai kowace mace uwa ne, ko ba haka ba? Kuma in kina da abin da za ki ba shi ki taimaka ma, haka in kin yi haka ma lada biyu kike da shi. Hadithi ya inganta a cikin Bukhari daga Zainab al-Thaqafiyya, imra'atu ibn Mas'ud. Ana ce da ita Zainab al-Thaqafiyya, matar Abdullah ibn Mas'ud. Suna masallaci, annabi ya musu wa'azi akan cewa ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna, mata ku yawaita yin sadaka, don naga ku kuka fi yawa a wuta, ku riƙa sadaka za ta taimaka muku wajen kariya daga wuta. Da ta dawo gida ita tana da dukiya, tana da zinarai, to sai take so za ta yi sadaka da wani sashi. Amma kuma sai ta ce ma Abdullahi dan Mas'ud, ta ce to annabi ya ce mai sadaka, kuma naga kai ga ka mutum ne wanda baka da abin hannu, talaka ne kake gaya wa mijin nata, to amma ya halatta na mat sadaka, je kake tambaye annabi. Sai ce ke din je kiki tambaye shi. Ita sai ta je sai ta ji nauyinta shiga ta yi wa annabi tambaya, sai ga Bilal ya fito ita da wata mata, ita ma mutumiyar Madina, tace irin abin da ya kawo ni ita ma shi ya kawo ta. Suka fatawa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laha ajru sadaqati wa ajru qaraba. Eh, ka ce musu su yi sadaka a mazajen nasu, in sun musu sadaka suna da lada na sada zumunci da suke yi mazajensu, ai zai ƙara danƙon zumunci ko? To suna da ladan wannan, sannan kuma suna da ladan sadaka. Da haka idan kina da ɗan kuɗi a hannunki, ke ga miji yana ta fama, ba laifi ba ne ki masa sadaka. Kuma dan ya ce kowace mace uwa ce, ai ma'ana ne ya faɗa, ba zihari ba ne wannan. Aurenku yana nan, kuma in akwai abin da za a bashi a taimaka masa, Allah ya sa mu dace. To za mu ci gaba insha Allah cikin suratul Tur, inda muka tsaya za a tashi kan aya ta 22. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
To Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata man tanadin da yayi wa masu biyayya, su ne al-muttaqun. Aljanna ni'ima da Allah ta'ala ya tanada musu, kuma suna nishadi a cikinta, suna jin daɗi na abin da Ubangiji ya ba su, ba sanya musu ƙaidi na amfanin da za su yi da shi ba, har ma aka ce musu ku ci ku sha, kuna masu jin daɗi saboda aiki da kuka yi ya sadar da ku ga rahmar Allah. Suna kishin gide, kuma Allah subhanahu wata'ala ya aura musu mamatan aljanna. Kuma ƙari a cikin Allah madaukaki yace zuriyar su ma idan sun yi wani aikin da bai kai su shiga aljanna da su iyayen suke ba za a ɗaukaka darajar su a hada su tare da shi, wannan duka ƙari ne a kayan ni'imar da Allah ta'ala ya tanada musu. Kuma bai tsaya nan ba, Allah ya ce wa amdadnahu, kuma sannan sai muka dada musu, ai zidnahum fi waqtin ba'da waqtin, zamu dinga ƙara musu lokaci bayan lokaci. In an ce imdad shine a ƙara maka wani abu kamar a ce reinforcement, in an ce madad shi kuma yana tsayawa ne a runduna. To Allah ya ce wa amdadnahum bi fakiha, zamu dinga dada musu wato kayan marmari, shine fakiha, kayan marmari duk irin wanda suke so yana nan a cikin aljanna. Wani go Allah ya ce wa fakihatin mimma yashtahun ko walahmi dairin wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahmi dairin mimma yashtahun, sai wanda ka zaba. To nan aka ce wa amdadnahum bi fakiha, za a musu dadi, a ƙara musu da kayan marmari walahmi da kuma kowane irin nau'in nama, mimma yashtahun, daga wanda suke sha'awa. Can ba a ce maka wai karkaci jan nama saboda abin nan kafarka ko? Idan mutum ya girma ya kai shekara 50, to sai kaga likitoci suna cewa ya yi baya da jan nama, sai a ce masa sai farin nama kifi ko kuma tsuntsaye ko? Kuma idan mutum ya sake kai yin gaba ya kai 60, sai a ce hatta tsuntsaye ma ya dinga yin kaffa-kaffa da su da kifin, saboda suna da cholesterol. Kar ya zo ya masa yawa, ya toshe masa magudanan jini, ya kawo masa stroke ko heart attack saboda tsufa. Kaga an mata kunkumi a kayan daɗi, a aljanna babu wannan. Shi yasa aka ce wa lahmin, jam'in kowane irin nama, mimma yashtahun, daga wanda suke shahawa. Wa in lam yasrahu bi talabihi, ko da ba su bayyana nema ba, daga kayan sha'awar abu a zuciyarka sai a kawo mata. Haka lamarin yake da awahun fiha subhanaka allahumma, in za su nemi abu, abinda kwatsan suke yin sai ce subhanaka allahumma, sai da abinda suka kudurta a ran nasu ya zo musu, an kawo musu, an karanta zuciyar tasu, an kawo musu abinda suke sha'awa, ba wai sai ka buɗe baki ba. Akwai shigo ba aljanna, Allah ka samu a cikinta. Imamul Qurtubi, to nan yace yatanaza'una, ay yata'atuna bainahum fiha, yatanaza'una ana magana kan su ƴan aljannan. Shine Imamul Qurtubi yake cewa wa huwa almu'min wa zawjatuhu wa zawjatuhu wa khadamuhu fil janna, wato mu'mini kenan da matansa da aka bashi aljanna da masu masa hidimar ma, sai Allah ta'ala yace yatanaza'una ay yata'atuna bainahum fiha, a cikin aljanna suna mimmika ma junansu. Ai aljanna nishadi ne, ka dauko abu ka mika ma wannan, ka dauko abu ka mika wannan, kullun kana zaune sai maka ake yi, wata ran zaka yi sha'awan kai maka mika ko? To don haka a tsakanin mutum da iyalansa, matansa a aljanna sai dinga dauka yana mika musu in yana so, ko kuma yana zaune masu masa hidima su ne za su dinga ɗauka suna miƙa masa. Me za su dinga miƙa musu? Shine aka ce ka'san, wato kofi, kofi wanda yake ɗauke da giya, shi ake cewa ka'as, kamar yadda Larabawa abin nan malaman luga suka ambata. In bai zamanto babu komai a cikinsa, ko wanda aka zuba masa kayan marmari ma, ko wani irin nau'in asir, shi ma ana ce masa ka'as, kamar can da aka ce wa ka'asin min ma'i, shi din ma zai dauki ma'ana na giya. To amma dai wa akasari, wanda aka zuba wa giya shi suke cewa ka'as. Idan ba a sa masa ba, to wannan suna ce da shi ko, kamar yadda dai Bature ya yasa ta yake cewa kofi ko cup, Bature ya cup yake cewa ko, mu ma muka ce kofi ko? To ai kafin Bature ya zo da cup, mu muka koya a wajen Larabawa. jam'insa shine akwab kub suke cewa su al-kub jam'insa akwab kofi kenan to za a sanya masa wato za a ba su ka'san shi ita giyar aljanna kuma Allah ya ce la lagawan fiha babu zancen banza in an sha lagawu shirgucin zance mutum ya tattamɗele yana faɗan maganganun da bai sani ba ba a yi haka ai bi sababi sharabiha ko shurbiha a dalilin shanta ya kawo bainahum a ce wai zancen banza ya faru sun yi maganganun da ba su sani ba a ba a yi haka a aljanna akwai giya a aljanna nau'in abin sha ne duk wanda yake shan giyar duniya to ba zai sha ta aljanna ba amma mutum in yana so ya sha ta aljanna to ya rubuta ta duniya ita ta aljanna kuma Allah ya ce la lagawan fiha wala ta'thim na ɗaya babu zancen banza da za a yi a dalilin shanta saboda hankali bai bushe ba shanta ake saboda nishadi kawai a ji daɗi kuma wala ta'thim don haka babu zunubi ba a kama mutum da laifi bihi yalhaquhum bi khilafi khabrid dunya wanda zai riske su wai dan sun sha sabanin giyar duniya giya an tsino mutum takwas a dalilinta wanda suka mu'amalance ta nau'in mutum takwas Allah ya tsine musu to kaga ai musiba ce ko to don haka akwai laifi a giyar duniya Allah madaukaki a wata aya yana cewa la gaulun fiha wala hum anha yunzafun wato babu shirbuci a ciki shine gaul din da har ila la gaul kuma sannan wala hum yunzafun kuma ba su dinga tambele ba giyar duniya ko in an sha tambele ake yi kuma ita giya a nan duniya ba wai sai ta ruwa ba ba sai burkutu ko ta kwalba ko abin da ya kama da haka ba duk abin da ya zanya kau da hankali kullu ma khamara al-aqla fa huwa khamrun haka Umar ibn Khattab ya faɗa duk abin da ya kau da hankali kawai ya zama to giya ma khamara al-aqla ashe sake ce ta khamr saboda tana lullubewa ne khamara al-aqla abin da ya lulluba hankali mutum ya sha abu sai hankalinsa ya kau yanzu ba normal yake ba eh da ya afa waɗansu ƙwayoyi dama ya san cewa ana yin wani abu daban ya sha ba kuma likita ya ce ya sha ba yanzu yake jinsa kawai ai zai iya rushewa gine-ginen nan da suke kan titin nan akwai hankali a nan kawai yana jinsa yana fusga kamar wani ingarman doki in ya ga mota ya ce zai ɗauke ta to ai kaga wannan ma giya ce yanzu hukuncin sai ɗaya da wanda ya sha giya don haka matasa a kiyayi shaye-shaye Allah ya shirar da mu Allah ta'ala ya ce wa yaqufu alaihim ghilmanun kuma sannan waɗansu yara suna kekkewayawa a kansu lil khidmati domin su dinga musu hidima arqa wanda suke masu tafshi lahum ghilmanun lahum an tanada ne don su ka annahum kai ka ce su waɗannan yaran da suke kewayawa cikin aljanna hasanan wala tafa saboda kyawunsu da kuma tafshinsu lu'lu'un maknun kai ka ce wani lu'lu'u ne wanda aka sashi cikin fasfa ai musawwanun fi sadafi wanda aka tange shi a cikin wani abin da aka lullube cikin fasfasa la'annahu fiha ahsanu min fi ghayriha domin lu'ulu'un da aka sanya shi ko da a cikin glass ne sai aka kawo lu'ulu'u a cikin hasken nan sai aka ajiye shi kawai akan table da wanda sai aka kawo masa glass sai aka sanya shi a cikin wanda yake cikin glass din sai ya fi baka sha'awa kuma sai ya fi haske za ga ya fi reflection to shine aka ce tamkar lu'ulu'u ne wanda aka sanya shi a cikin kwasfasa haka suke masu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace haka sai sahabbai suka ce wai wannan siffar mai hidima ke mai hidima al-khadimu ka'annahu lu'lu'un masmun ka'annahu lu'lu'un masmun sai suka ce wa kaifal makhdum to yaya kuma wanda ake wa hidimar shi kuma zai kasance boyi boyinka ne shi ma sai aka ce kamar lu'lu'u yake to kai kuma yaya kake kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu IPP kwa shi dan aljanna wajen kyawunsa da haskensa a kayan su waɗannan masu masa hidima ɗin wildanun mukhalladun kamar da aka kira su a wani waje tamkar fifikon farin wata ne daren 14 ala sa'irul kawakibi wata daren 14 idan ya fito zaka ga wata tauraruwa duk ya rufe su ko sai lokacin da baya nan ne za ga taurarewa ta fito to don haka haskensa ya fi nasu shi har kaman ma ya dishe su kenan wannan sai a aljanna ake samu kuma Allah ta'ala yace wa aqbala ba'dhum ala ba'd su yan aljanna za su fuskanci sashen su ya fuskanci sashi kaga nan iqbal domin a cikin aljanna hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa akwai inda za a musu kaman park kaman kasuwa ce ba wai kasuwa zaka je kai sayayya ko a park ne wanda da abubuwa kamar yadda zaka je shopping ga kayayyakin da kake sha'awa an tanada sai ka je ka dinga dauka ka san koda masu mulki mu ne a nan wajen ba sa irin wannan amma kamar yanzu a Ingila da Sarauniya Elizabeth da ta mutu akwai wani babban shop da ake ce shi Harrods a Ingila kamfani ne kuma katon supermarket da bayan shi a shekara ta kan je ta yi shopping sau daya ita da iyalai da sauran mutanen fada gaba ɗaya sai a rufe duk abin da aka san kuma Sarauniya da iyalanta suna sha'awa irin su ake sawa kuma za a hana kowa dama za a yi announcing ba wanda zai je a ranar sai su an san ranar da suke zuwa an yi announcing dan haka za su je an sanya security suna kyakkyawa su ga wancan ta dauka a ga wancan brush din an ga dama a dauka a ga wancan safar a dauka wannan din nishadi ne sai sun gama in sun tafi kuma sai a biya kudin dama fa da zaya ba shikenan an biya to nishadi ne kaje kai shopping da kanka to don haka akwai inda za a tanada musu inda suke zuwa anan ne dan aljanna yake haduwa da dan uwansa dan aljanna ba mai zuwa gidan wani fa a ba a zuwa gidan wani kaje kaje abin da aka ajiye ya fi naka kishi ya kama ka to ba a san haka aljanna babu kishi eh ba kishi wana za'ana ma fi sudurihim min ghilli ikhwanan ala sururin mutaqabilin to anan ne za su dinga zama suna tattaunawa tsakanin suna hira wa aqbala ba'dhum ala ba'd sashan su zai fuskanci sashi ya tasaluna har ma suna tambayan junan su ay yasalu ba'dhum ba'dan amma kanu alaihi sashan su yana tambayan sashi akan ni'imar da suke cikin ta wa ma wasalu ilaihi da abinda suka sadu da shi talabban dan jin dadi wa atrafan bin ni'ma kuma su ambaci ni'imar da Allah ya musu al-i'tirafu bin ni'ma Allah yana san haka tun a duniya in Allah ya maka ni'ima ka ambaci Allah ya maka ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith yubatu dangane da ni'imar da Allah ta'ala ya maka Allah ya maka kaza ka samu kasuwa ka ga yawa masoyanka ba a san fada a maki dan kada kullu maka wani abu amma ana so ka i'tirafi dangane da ni'imar da kake ciki ka ga yawa masoyanka cewa Allah ya mun kaza Allah ya arzuta ni da kaza ko Allah ya mun kaza ya mun kaza eh wannan ana so kada Allah ya maka ka nuna Allah bai ma ba ka cika cikin ka dan ka fito a gida amma kana cewa kai ka rakiya kai ka kai butulci to wanda ka cin fa kuma ko baka ci ba ai ka fito da lafiyarka wani yana da abincin an aje a gaban sa ba ya iya ci ana cewa alhaji ci mana ina baya so ana tararashin alhaji amma ba zai iya ci ba kai kuma ka fito da lafiyarka ciki yana kugi amma baka fasa gudu ba in abun gudu ya tashi za ka yi ni'ima ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith to za su zauna suna fuskantar juna suna labari har na duniya za su dinga fada duniyar nan da muke ciki fa yan aljanna sukan tuno ta su yi labarin ta qalu sai su dinga fada ima'an ila illatil wusul suna kaman ishara zuwa ga dalili da ya sabbaba musu haduwa da wannan ni'imar da suke ciki suna cewa inna kunna qablu fi ahlina ai mu a gaba ne ai a duniya kenan mun kasance a cikin iyalanmu yayin da muke duniya mu shiki cikin tsoro muke kha'ifina min azabillah muna tsoron azabar Allah shi yasa muke ta taka tsantsan abinda muka san an ce zai kai ga azabar Allah muna kiyayansa ba mu aikatawa kullum muna roƙon Allah ya tserar da mu ya tserar da mu dashi kuma fa mannallahu alaina yanzu Allah ta'ala ya cika mana buri eh Allah ya cika mana buri yayi mana babban ni'ima bil magfirati ya gafarta mana wa waqana azabas samum kuma ya tsare mu daga azaba ta wuta azabas samum ita ce annar wasu malamai suka ce as-samum ismun ne min asma'i jahannama wasu sun ce as-samum yana nufin wato iskar da take shiga kofofin gashi. Me yasa aka ce da ita as-samu lidkhuliha fil masa? Saboda tana shiga kofofin gashi, shine masa. Wa qalu ima'an ayba, har ilau a bisa ishara dai zuwa ga wannan ni'ima da Allah ta'ala ya musu suka haɗu da ita, za su ruka cewa inna kunna min qablu nad'u, kuma fa dama fa tun a gabani aikin duniya, a nan duniya ma da lokacin da muke duniya, nad'uhu muna ta kiran Ubangiji muna bauta masa. Allah kadai muke bauta, an dage wajen bautar Allah. Aina abuduhu muwahhidin, muna bautar Allah subhanahu wataala muna kadai tashi. Domin nan da aka ce annad'u addu'a, annabi ya ce hiya ibada, dama ita addu'a ita ce asalin ibada. Addu'a'u yana daukan ma'ana na bauta, to shi saka nan aka fassara shi da haka, na'buduhu, ai mun kasance dama muna bauta ma Allah subhanahu wataala. Innahu, kuma lalle shi Allah madaukaki, bil kasrin isti'nafan, ko kuma akan karanta shi annahu. Wa in kana ta'lilal ma'ana, ko da kuwa ma'anarsa ta zo da nuna dalilin da ya sabbaba har suka haɗu da wancan, ne ya zo wato a matsayin illa ne. Wa bil fati, kuma ta'lilan lafzan, in ya zo annahu to wannan dama ya zamanta a matsayin ta'lil ne. Huwal barru, Allah ta'ala shi ne mai yawan kyautatawa. Ai al muhsinus sadiqu fi wa'adihi, wanda yake mai kyautatawa kuma wanda yake faɗar gaskiya a cikin alƙawarin da ya Allah baya sabawa. Ar-Rahim, kuma shi ne mai jin kai, al-Azim ar-Rahma, rahamarsa tana da girma ƙwarai da gaske. Yanzu kaga ƴan aljanna kenan, bayan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya tara musu, kuma sun samu wani waje inda Allah ya adana musu, sukan fita su yi shawagi, su yi nishaɗi, su haɗu da juna, kuma su zauna suna ciye-ciyensu, ko suna shaye-shayensu, ko suna duk wani abunsu na nishaɗi, kuma suna zancen duniya, suna tuna ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu, har ma su waiwaito duniya su tuna me ya sabbaba musu samun wannan ni'ima. Shine sun kasance sun haɗa abu guda biyu. Abu guda biyu shine suna bautar Allah subhanahu wataala, sannan kuma suna bautar Allah din a cikin tsoro. Dama waɗannan abubuwa su Allah yake so in zaka bauta masa. Wa yad'unana ragaban wa rahaba, haka Allah ya siffanta su. Yad'unana, kaga nan ayya abudunana shi ma an kawo shi da siga ta ibana, ibara ta addu'a. Yad'unana ayya abudunana, suna bauta mana, ragaban, suna masu kwaɗayi, wa rahaban, kuma suna masu tsoro. Kaga yanzu an haɗa waɗannan siffofi guda biyu, har ma aka haɗa da na uku shine kwaɗayi. Don haka duk lokacin da zaka bauta wa Allah, mutum ya bautar Allah kamar yadda Allah yake ayi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Kada mutum ya tsallaka, kar ka kaga wani abu a cikin bautar Allah. An ce maka za ka yi tasbihi 33, kar ka ce za ka yi 100, a nan ɗan 33 aka ce shi ɗin kawai ake buƙata, in ka ƙara kuma ka yi shishigi ba a so. Akwai inda aka baka dama ka yi da yawa, amma a nan ɗin dai 33 aka ce don haka ka ƙara. Shine ka tsaya inda aka maka umarni, da malam mai ahalar ya faɗa, Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kutitu, ku bi kawai abin da aka tsara muku, aka hakaito muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kawai za ku bi. Wa la tabtadi'u, kada ku yadda ku kaga wani abu, faqad kutitu, an fa isar muku daga abin da zai kai ku aljanna, ya tsare ku daga wuta. To don haka waɗannan abubuwa su ake buƙata, al-ibada kamar yadda Allah ta'ala ya shartanta, annabi ya koyar, sannan kuma a haɗa ta da siffa guda biyu. Ana mai kwaɗayi, in za ka bauta wa Allah, kar ka bauta wa Allah don neman aljanna kawai, in kai haka ta ba ka yi wa Allah bauta ba, ashe ba ka tsoron azabarsa kenan? Kar ka bauta ma Allah don tsoron wuta kawai, kana neman Allah ya tsare ka daga wuta ne kenan, kai ka wadatu daga abin da Allah yake da shi, ba za ka kwaɗayi ba. Shi Allah yana so ka bauta masa ne kana haɗe da waɗannan siffofi biyu, kana mai kwaɗayin abin da ke wajensa, kana fatan aljanna, kuma kana tsoro karfa wannan ibadar taka ta zanka wakawa ce ba a karɓa ba, kana tsoron kar wani abu ya je ya dawo, don haka kana iya bakin ƙoƙarinka kai itiƙaninta ka kyautata ba tare da kuma ka yanke ƙauna ba. to wannan shi ne Allah yake so. To kaga su ma anan a interacting su da suka yi sun tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu, suna bauta ma Allah, bautar da suke yi kuma lallai suna yin ta ne cikin kwadayi, shi ne yake kunshi a cikin wannan kalma da suka ambata inna kunna min qablu nad'u. Kaga suna al'ibada kuma suna adda'awa, sannan me ma'ana al'ibada da kuma addu'a, ba adda'awa ba addu'a. Innahu domin shi Allah subhanahu wataala huwal barru, shi ne mai kyautata wannan, arrahimu kuma wanda yake mai matukar jin kai. Allah ka ji kanmu ka kyautata mana. Allah ya ce
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم باهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.
Allah ta'ala sai ya yi umarni ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam bayan da ake yanke hanzari ga kafirai, aka ambaci makomar da za su je da kuma makomar da mu'mini za su kasance. Don haka Allah ta'ala ya ce wa annabinsa fadhakkir, ka fadakar, ai dum ala tadhkirul mushrikin, ka dawwama wajen yi musu wa'azin da ya karkafa sa. Wato wannan ana nunawa duk yadda mutane suka kiyarda da shari'ar Allah, duk yadda ake juya baya a ci gaba da yin wa'azi. Domin duk lokacin da al'umma ba ta yin wa'azi, to hakika halaka yana samun ta. Allah subhanahu wata'ala ya ambaci banu Isra'ila an halakar da su a dalilin kin yin wa'azi. Allah ya tsine musu a dalilin haka. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alu. Ba sa yin hani akan abun ki idan an aikata, ba sa yin umarni kyakkyawa. Al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yabe su ne a dalilin umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna da suke. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ku ne mafi alherin al'umma wadanda Allah ta'ala ya fitar cikin karnoni domin su amfanar da mutane, khairun nasu lin nasu ke. Kuna umarni da kyakkyawa, sannan kuna yin hani da mummuna, wannan shi ba ku khairiyya. Don haka wannan shi ne tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kansa na wa'azi da Allah ya masa umarni fadhakkir. Shi ya saka a ƙarshen suratul Yusuf Allah ta'ala ya ambata wa annabi ya faɗa, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushriki. Kage ya musu kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a tsayo akan tauhidi. Abu shari'ar Allah subhanahu wata'ala shine fa tafarki na shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana kiran mutane ne ala basiratin bisa hujja. Hanya ta kenan ana ni kaina wa man ittaba'ani da kuma duk wanda ya bi ni shi ma hanyar sa kenan al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Shi sai Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah cikin I'lamul Muwaqqi'in yake cewa wajibi ne akan duk wani musulmi ya da'awa. Kiran mutane zuwa ga Allah wajibi ne akan kowane musulmi. Sai dai shi da'awar tana ta alama ratib take a bisa martabobi. Akwai wanda zaka zo ka kai fassara wa mutane gurgurun abin da ka fahimta. Zaka karantar da mutane abin da yake na cikin hadisi. Kace qala Allah qala Rasulullah, wanda yazo shi yaga ana yin abu mummuna ba aya ba hadisi amma dai ya taba ji an ce abin nan bakiyo, sai yace kai na faji fa a waje kaza ma dai yana wa'azi, ya ce kaza nan bakiyo ku daina, shi ma yayi wa'azi a matsayin sa. Kaga yara suna kokarin yin fada, wani zai zalunce wani, kace haba kai kuwa me yasa zaka zalunce shi, shi ne yayin kaza yayin kaza, to zai hakuri kai mai da masa kayan sa, ya maida masa kayan ce ko kama hanya ka tafi maka ma hanya, kai addu'awati kai al'amru bil ma'ruf kai ma a matsayinka. Idan ladan yazo yace hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah, shi ma da'i ne ila Allah. Dan haka wajibi ne kar ka yadda ka zauna a matsayinka na musulmi ba tare da kana kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ba. To wannan shine tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya bi shi. Allah ne masa umarni yace fa dhakkir, kai wa'azi ka fadakar. Aidum ala tadhkiru mushrikin, ka wanzuka dawama wajen fadakar da mushrikai ko ba sa so fada musu. Allah ji kan malam kabir, amin. Akwai wanda da yake wa'azi malam ya sa masa fada musu, wanda tije idan yazo yace fada musu yace muna fada, Allah ya gafarta musu, amin. Wala tarji'u anhu biqawlihim laka, kada ka rabu da su wai dan suna muzanta ka suna ce ma kahinun majnun boka mahaukaci, haka fa suke ga Annabi sallallahu to wai da sun ga maka karka fasa. Wannan ustaz in kini bibi ne da shi, kullum ya dinga dawo mun da nasiha a masallaci, kaji sai kace shi wani kaman shi baya laifin ko ya je kunnan ka rubu da su, ci gaba da wa'azin ka ai ba don su kake ba. Allah ne yace ai kuma kana bin tafarkin manzo ne, shi kuma mai fada watakila a ƙarshe sai kaga abun ya masa amfani, ya zo yayi da na sani shi ma ya zama mai wa'azin ko. To ka dawoma wajen wa'azi, fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, kuma saboda ni'imar da Allah ta'ala ya maka, wace ni'ima ce Allah ya wa annabi? Manzanci da ya bashi da annabta, annabta da manzanci da Allah ya bashi, da sun muzanta shi ne? Ba su muzanta shi ba, sai da Allah ya masa wannan ni'imar, ya bashi annabta ya bashi manzanci tukunna suka so majifansa da abubuwan da suke jifansa. To shine nan Allah ya bashi kariya ya kare manzansa. Fama anta bi ni'mati rabbika, ai kai game da ni'imar nan da Allah ta'ala ya maka, ai bi in'amihi alayka, ni'imar da ya maka na annabta da manzanci, baka zan bikahine wai ka zamanto boka a dalilin ta ba, wala majunin ko baka zamanto wanda yake mahaukaci a dalilin ta ba, ma'tufun alayhi kahinin khabarwa ne wannan, kuma wala majunin an yi adafi a kansa. To sai Allah ta'ala ya jero musu su tambayoyi, am yaquluna sha'ira, am dan nabi ma'ana bal a'aha, suna dai cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne, da farko suka ce sha'iri ne. Sai Walid ibn al-Mughira duk da kafircin sai yace kai wannan ba shi'ir bane, shi'ir mun san ta, mun san shige da ficen shi'ir, wannan magana ta su wallahi ba shi'ir bane. Inna la qawlihi la halawa, to suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai sha'irun ne, na tarabbasu bihi raibal manun, zamu masa jira na raibal manun, zamani yazo ya halaka shi. Raibal manun shine hawadithud dahr, abubuwan da ke faruwa na zamani wanda zai zo shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe, ko dai jinya ko wata musiba ko yaki ko tsufa a dade an tsufa kuma ajalin ya, to wannan shine yake nufi hawadithud dahr, abubuwan da za su faru a dalilin zuwa yau da gobe yau da gobe yau da gobe da Allah yake kaddarawa. tunda su basu imani da kaddara ba to su hawadithud dahr kawa eh almanun shine azzaman in ce raibal manun wato hawadithud dahr ai hawadithud zaman wato sunan annabi jira wai kaman yadda sauran eh fa yahlika kabairuhum min ash-shu'ara annabi shi ma wai yahlaka kaman yadda sauran shu'ara gabanin sa suka halaka sun zo sun yi shi'ir sun yi shi'ir sun zama gagarau to kuma zamani sai yazo kawai suka halaka kuma ake zan yanzu babu su to shi ma ku kyale shi ku jira shi kuma sai jiran dako ai zai mutu kawai ya mutu muhuta kaji kaman su ne za su ci gaba da zama kul sai Allah ta'ala ya ce ka fice musu tarabbasu tunda kuna jiran halaka ta ne to tarabbasu ku yi ta jiran halakar tawa fa inni ma'akum minal mutarabbisin lima zan jira halakar ku tunda kuna jira ne halaka ta tazo to ni ma ina zaune ina jiran Allah da ya alƙawarin zai halakar da ku a dalilin kafirci ni kuma na yi yaqinin Allah din zai yi to shine fa inni ma'akum minal mutarabbisin fa udhibu bi sayfi yawma badr masu fadan hakan ko sai aka azabtar da su da takubban muminai a ran da aka yi yakin badar aka halaka su watarabbus al-intizar jiran da ku shine tarabbus shauraru da ku jira Allah ya saki musu wata tambaya am ta'amuruhum ahlamuhum bihadha hankulan su ne iya tunanin su kenan iya hankalin su shine yake musu umarni da wannan magana da suke fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhum lahu sahirun tahirun majnun waɗannan kalaman iya ta hankalinsu kenan iya abin da za su iya fahimta kenan a saƙon da annabi ya zo da shi bayan yabon da suka masa a baya har ya kai shekara 40 suna ce masa amin sun yadda da shi suna kawowa ajiya da su sanya shi ne mai yanke hukunci kuma yanzu ne iya hankalinsu kenan saboda ya ce musu a daina bautar gumaka a bauta wa Allah shi kadai iya abinda hankalinsu ke ne musu umarni su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahir ne ko su ce kahin ko su ce majnun ko matsafi ko boka ko mahaukaci ai la ta'aruhum bi zalik wallahi ba hankalinsu ne musu a hankalinsu sun san annabi ba haka ba in sun ce sha'ir wallahi sun san ba sha'ir ba in sun ce boka sun san ba boka ba ne in sun ce majnun wallahi sun san ba haka ba ne shine Allah ya ce am hum qawmun tagun am inna bi ma'ana bal a ba hankalinsu ne yace su fada haka ba dan hankalinsu ya san ba hakan annabi yake ba dai abin da ya sanya su hum qawmun tagun su ne mutane ne kawai masu tsananin taurin kai masu inadi abi inadihi masu kangara masu tsaurin kai tsaurin kansu ne da girman kansu da jiji da kai shine kawai yasa suke jifansa da waɗannan kalamai da sun san manzon Allah ya ne san ta daga gare shi Allah ta'ala ya sake wata tambaya am yaquluna tagawwala ko ku suna cewa wai kai ne ka kage alqur'ani ay ihtalaq alqur'ana lam yaqtaliquhu annahu ba shi ya kage qur'ani in annabi shi ya kage qur'ani to su ma su kaga mana ai an ce su zo da shi an ce su zo fatubi ashiru suwarin muftarayatin ko ku zo da surorin guda goma jeraru irin yadda aka jera qur'ani da suka gagara sai aka yi kasa sai aka ce fa atu bi suratin min mithlihi ku zo koda da sura guda ɗaya ne ko mun kankantatta shine mil din nan daga irin nau'in sa ko mun kankantatta amma kwatankwacin irin yadda qur'ani yake yana shiryarwa yana labarin gaibi yana nuna kudurar ubangiji kuma yana da balaga kuma babu tunkawa ne a cikin sa kuma ku kawo irin wannan in za ku iya wallahi sai ga gagara kuma billahi allazi da za su iya din da sun kawo irin kiyayyar da suka yi wa annabi ba karama bace sun masa kiyayya sama da yadda wani zai yi ma wani kiyayya haka shugabannin Quraisha wannan lokacin suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam to sun gagara am yaquluna taqawwala ko ku sun ce wai kai ka kage shi ban sun san ba kai ka kaga ba la yu'minuna ba sa yin imani ne kawai istikbaran saboda girman kansu fa in qalu ikhtalaqahu in ku hasin dage sun ce annabi ne ya kaga to sai Allah ya ce falyatu bi hadithin mithlihi su zo da wani batun mana muhtalakin shi ma kagagge mithlihi kwatankwacin Qur'ani in kanu sadiqina in har da gaske suke fi kaulihim cikin abin da suka faɗa cewa annabi ne ya kaga nan ma da suka gagara sai Allah ta'ala ya ambata musu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا دازا أحدد الجنو وأن دسك سمتي بصيرا سمتي إلمي think tank الجنو دمان يمان يما سبصيرا دا إلمي نمتاني سحلر أيتو مككين يا أي كونفرنس dan azo da irin qur'ani Allah ya ce ba za su taba iyawa ba ko da sashin su ya ba da gudunmawa a sashi to kaga qur'ani har yanzu sai ya zamanto mu'jiza ce ila akhiriz zaman duk kiyayyar da ake qur'ani ba a isa bata shi ba sai dai kaga an bata musulmi ko an faɗi maganganu na batunci akan annabi irin yadda aranan farko suka faɗa su ma ne yanzu sai su kaga nasu su jingina amma qur'ani din sai ya zama gagarau ba wanda ya sai taba shi dan maganar Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib to da haka Allah ya ce fa liyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin aka sake musu wata tambaya am khuliqu min ghairi shay'in da aka ce Allah ne ya halicce su kuma idan sun mutu zai sake maida halittar su kuma ya tsaida su ya musu hukunci suka karyata to kan shin kam khuliqu min ghairi shay'in an halicce su ne ba daga wani abu ba ba wani abu ne halicce su ba ai min ghairi khaliqin halitta su ake babu wanda ya halitta kawai sai ka ce wannan amsakuwar da ta a gaba na ai kawai ita tai haka kawai ta zo nan wajen babu wanda ya yi ta kaga sai a ce baka da nutsuwa ko ka san cewa dai wani ne ya yi ta kuma wani ne ya kawo ta na shine dalilin kawo ta kuma kawo ta nan din da aka yi dan wani dalili a kawo dan wani amfani kuma akwai lokacin da za a gama amfanin kuma a kauda ta ko kuma abin da ka aje a gaban ka wani ne ya yi kuma sannan aka wani ya kawo shi gun kuma sannan an kawo shi saboda wani dalili kuma sannan in dalilin ya kare shikenan za a dauke ta a wajen za a maida ta kuma can inda aka yi niyya kuma kai halittar ka sai ka ce ba wanda ya halicce ka ko ba halicce ka dan kai bauta ba kuma sannan in ka mutu ba za ka koma wajen Allah din ba to ai kaga akwai tukawai shine Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko su ne suka halicci kansu ne khaliquna anfusahum wala yuqalu makhluqun bi ghairi khaliqin ba zai taba yiwuwa hankali ma ya rike cewa an samu abin da aka halitta ko ba wanda ya halitta shi ba ga abu yin sake amma ko ba wanda ya yi shi dole in kaga abu to akwai wanda ya yi shi wala ma'duma bi khalqi babu wani abu wanda ba shi da abin da ya halicce shi fala budda lahum min khaliqi ashe su ma ba makawa suna da wanda ya halicce su wallahu alwahid shine Allah subhanahu wataala falima la yuhawwi wahidunahu to don me yasa ba za su kadaita Allah shi kadai ba ويؤمنون برسوله وكتابه سيماني ده منزانسا ده ايكو كما سيماني ده لتاف الناس ام خلق السماوات والارض سمن ده سكي غني دائما غاتانا iyaye da kakanni bas taba ba a basal ba a taba basu labari wani ya hau yayi gyara a sama ba to shin su ne suka halicci sammai wal arba kasan da kake takawa har mutum yake shishigi da karambani shi ya halicce ta wala yaqdiru ala khalqiha خلقهما الا الله خالقه با wanda yake da ikon halittar sama ba wanda yake da ikon halittar kasa in ba Allah mahaliccin nan ba falima la ya'budunahu to don me yasa ba za su bauta masa ba bal abin da yasa ba su bauta masa ba la yuqinuna ba su sakankance game da Allah din ba ne duk wanda ka gena ma Allah gardama bai gama sanin Allah ba ko ya ji yayi sallah amma sai ka gena gardama ma ubangiji ko yana ka tokara ma ubangiji wallahi bai gama sanin Allah ba wanda ya san Allah tsoron Allah yake daga an yi magana Allah tsoro yake ci wa illa inda kwa ba dan ba su sakankance ba ai la amanu bi nabihi da sun imani da annabinsa amma indahum khaza'inu rabbika ko ku taskokin ubangijinka a wajen su yake minan nubuwa na annabta balle su ce me yasa aka bawa annabi sune masu rabawa wa rizqi da arziki su suka bawa kansu ne wa gairu hima da duk wata falala a duniya a wajen su taskar take fa yakhussu man sha'u bima sha'u balle su keba wanda suke so su hana ma wanda suke so alfarma irin ta duniya ka ba mu wanda kake so ka hada wanda kake so su suke da iko na halitta na rabu arziki ba su bane ai almutasallituna am humul musaytirun Allah subhanahu wataala yace ko ku sune wadanda suke da iko ai almutasallituna aljabbarun wanda suke da iko a kayan al'amura suke juya shi yadda suka ga dama shine jabbarun aljabbarun da Allah ya kira kansa aljabbar ne yin abin da ya ga dama to sune suke da iko su abin da suka ga dama falahu sayqu wa fi'luhu ko wa fi'luhu sayqu musaytirun akan karanta shi imma da sadun ko da sinun shi yasa zaka ga duk a nuska an sa sadun kuma an yi sinun a kasa ko a ce musaytirun ko a ce musaytir duk ana karantawa sai irin sa shine saytar misalin sa kamar a ce baitar da baikar Imam al-Bukhari ya kawo wani hadisi wanda da shi zamu rufe daga Jubair ibn Mut'im Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu yana cikin wanda suke tsananin gaba da musulunci a farkon lamarin yana cikin sanadidu Quraishi shine yake da wahashi yace wahashi shi ma yana cikin wanda suka ce in ya kashe Hamzat ibn Abdul Muttalib zai yantar da shi hindutu kuma tace in ka kashe shi ni kuma duk kayan kwalliya na da aka sani ba wata mata ya take da shi na zinarai da waye zan tara baka saboda Hamzat ya kashe musu nasu a yakin Badar to lokacin da aka zo yakin a yakin Badar shi Jubair ibn Mut'im shi ma ya je yaki amma ba a kashe shi ba wata falala da Allah ta'ala yayi ma Qurayshawa da aka kama su a Badar aka ce su fanshi kansu cikin ikon Allah waɗanda suka fansu kansu nan ba a kashe su ba a yaki aka kama su bayi kuma aka ce su fanshi kansu kusan dukkan sai da suka musulunta daga baya amma waɗancan manyan arnan sai Allah ya sa aka kashe su a wajen saboda ya musu alƙawarin wuta irin su Abu Jahal irin su Utbah ibn Umayya irin su abin nan Shaybatu ibn Rabi'a da Utbah ibn Rabi'a da Umayyah ibn Khalaf wannan duk kashe su aka amma misali kamar irin su Suhail ibn Amr irin su shi Jubair ibn Mut'im irin su Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira su irin waɗannan su Allah subhanahu wa ta'ala hadda ma babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib duk da shi ya je yakin ba da gayya bane sa shi aka yace amma dai yana cikin mushrikai a lokacin to ni waɗannan su sun musulunta Jubair ibn Mut'im yace lokacin da suke kaure a inda aka tara su jikin kusa da masallaci ne inda aka saka su ana gadon su sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magruba a musulmai yana karanta suratu Tur wannan sura ya karanta daga farko har ƙarshe lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kan tambayoyin nan inda aka fara daga am din nan musamman daga inda aka ce am khuliqu min ghairi shay'in wannan ayoyi guda uku am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun sai yace kada qalbi an yaqiya yace wallahi sai ji jikin sa yana jijjiga yana karkarwa jikin sa ya razana sai ji zuciyar sa kaman za ta tsunke ta fado saboda tsabo tsorota ne lokacin da yana cikin gayya da ya fashe kansa mai koma Makka ya ci gaba da su aka zo yake Uhudu amma dai waɗannan abubuwa su suke takaikawo a cikin zuciyarsa a ƙarshe waɗannan su suka ja shi ya koma ka sa bada waɗannan amsoshi shi ya ja shi ya shiga musulunci Jubair ibn Mut'im kuma har yana da hadisan da ya rawaito daga annabi kaga sai sahabi da Hamza shine shugaban su a cikin aljanna ko sayyidul shuhada shi a yasa an kashe shi an ba shi labarin cewa ai ga wanda ya kashe ka gulamu Jubair ibn Mut'im sai ya waiwaya kuma sai ya ga Jubair ibn Mut'im sai ya ga wahashi da ya kashe shi ai shine annabi ya ce
Allah yakan yi dariya a mutum biyu. Aka ce wake ne yace shahidin da aka kashe shi saboda Allah, kuma wanda ya kashe shi saboda Allah shi ma ya musulunta, shi ma aka kashe shi saboda Allah. Kamar irin su Ikrimah ibn Abi Jahl kenan. Mutum nawa ya kashe a Uhud, kuma shi ma sai gashi an kashe shi a cikin yaki na daukaka addinin musulunci zamanin Umar ibn Khattab ana yaki da Romawa, sai ya hadu da wadancan aljanna. Allah ya hada mu da su baki. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.
كما ان شاء الله يوا اسكامو سوسي كر يو اكو سن ايدن مالن اولن كان cikin ikon Allah ko ni bawon Allah ya cikawa committee murayu gudunmawa ta naira 50,000. Muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan a nan masallaci kuma wajen karatu an samu naira 15,400 da kuma fallan atamfa guda ɗaya. Har yanzu dai muna nan muna ta ƙoƙarin masana da al'umma. Insha Allah nan da kwana biyu zuwa uku za mu fara ƙoƙarin raba kayan da aka samu insha Allah. Kuma muna fata ƴan uwa ya ƙoƙari a ci gaba da taimakawa. Allah kuma ya taimake mu cikin ikonta. Mala akwai ƴan wada dama da muke bukata a sanya mu cikin addu'a saboda bukatu mun da alkhairi. Daga ciki akwai marasa lafiya, akwai kuma wanda suka rasu duka a nan gidan dawo ma ko ne daga cikin ƴan uwa. Allah masa rasuwa jiya, mu sanya shi a cikin addu'a. Allah ta'ala ya karanta masa da shi sauran duka wanda suka rasu. Akwai irin su Alhaji Musallu, irin su Alhaji Umar, idan ba mai gishiri ba mala da dai sauran ƴan uwan mu da suke kwanciya asibiti wanda suke gidaje duka, sanya su a cikin addu'a. Allah ta'ala ya sauke musu wanda suka rasu, kuma Allah ya gafarta musu. Nema akwai dan agajinmu shahid Yakubu Alalawan da ya samu hatsarin mota da mashinka ya yi hatsari, kuma an ɗora shi wajen kare kuɗa a ƙafarsa, yana gida a kwance yana kashin magani. A sanya shi a cikin addu'a mallam Allah ta'ala ya bashi lafiya, kuma ɗan uwa a zarce shi saboda nan da yake ciki. Idan muka ce a zarce shi da an san abin da muke nufi, muna fata ƴan uwa za ta muka fi. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muhammad wa ala Allahumma ihdina fi man hadait wa wahdina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم مبتلانا. اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام. اللهم ثبت أقدامنا على دينك واهدنا سبيل الرشاد. اللهم اجعلنا من الذين يتقون في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعل الجنة مأوانا. اللهم اجعل الجنة مأوانا. اللهم اجعل الجنة مأوانا. والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.